كأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Muna gode ma Allah madaukakin sarki da ya da fuskokinmu a wannan rana ta Juma'a daren Asabar, yau 16 ne nake ko 15 ga watan Juma'a da akhir, hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam daga garin Makka zuwa Madina shekara 1442, daidai da 29 ga watan 1 shekara ta 2021. Wannan masallaci namu na 'yan shinkafa da ke nan ayin banki masjidin, to gaskiya daga yau ku daina ce mana 'yan shinkafa tun da aka yi na malam isa laifin kai sa'ad bin abi waqqas, ko Allah ta'ala ya ƙara yadda a gare shi. To mun gode ma Allah da masallacin ya dace da mai sunan, kamar yadda mu ma Allah ya taimake mu muka dace da wanda kuma zai faɗakar da mu a masallacin. Ko shakka babu gamdakatar ne Allah ya azurta wannan masallaci da bawan Allah da muke tare da shi. Na ahsibuhu wallahu hasibu wa la nuzakki ala Allahi ahada. Dan uwa kuma malaminmu Dr. Jamil Muhammad Sadis daga garin Gariya, Madinan Najeriya, kuma Madina ta biyu a duniya. In Allah ya yarda kamar yanda sanarwa ya gabata, malam zai mana nasiha ko muhadara akan matashiya mai tsadan gaske, wato hanyoyin nasara a rayuwa, abinda dukkan musulmi na kwarai yake nema. Don haka, duba da yanda lokacin namu ya dan fara tafiya, na ganin za mu baiwa malam dama ya shiga cikin muhadara sai tsaye. Na tabbatar malam ba boyayye ba ne ga musamman ire-iren mutaliban ilimi, sannan kuma ga musamman masu bibiyan dukkan kafafen sadarwa, inda ake ganin karatuttukan da yake da tafsirin Al-Qur'ani da sauran darussa musamman a kafar Sunna TV. Ina gaita ce wanda tafi sanuwa a wannan tsakanin da ya da karatuttukan. To fatanmu shi ne Allah ya azurta malam da ikhlas, kuma ya bashi azancin bayanin da za mu fahimta. Mu kuma mun saurara, Allah ka sa mu cikin alladina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsana. Da haka yan uwa, mu bude zukatanmu mu nufaci neman gaskiya da kuma aiki da ita a cikin abin da zamu ji. Muna roƙo Allah ya masa jagora, insha Allah ta'ala in ya kammala, idan akwai tambayoyi ɗaya biyu da aka ga za su iya amsuwa ko wani abu makamanci, wannan insha Allah ku za a ji daga baya. Aka baka Allah, bismillah. Check minti nawa za a yi? Minti nawa ne? To ina da kasa ta sanin lokacin kusa da katon ba sai ka tabo da yanka biyu na kamar yan tajirin mutu an fara wa'aci an mu gaji ba.
أعوذ بالله السميع العليم وبه نستعين ولا عدوان إلا على الظالمين وأصلي وأسلم على خير البرية وأزكى البشرية نبينا محمد صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أولي العقول السنية والنفوس الزكية ومن تبعهم إلى يوم الدين بأعمال طيبة رضية. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Dukkan yabo da godiya sun tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala, mai kowa mai komai, wanda ya haɗa mu tare da 'yan uwa masu albarka a wannan masallaci mai albarka, a wannan yini ko wannan yammaci mai albarka. Muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya mana albarka a cikin rayuwa, ya datar da mu zuwa ga alkhairan duniya da lahira, ya azurta mu da ruko da gaskiya da aiki da ita, da tabbatuwa a kan tafarkin gaskiya tare da masu gaskiya har mu haɗu da shi a ranar gaskiya a cikin aminci da gaskiya. Bayan haka, muna masu taya murna ga ɗan uwa ango wanda Allah ya azurta shi da samun ƙaruwa ta aure, Muhammad Rabi'u. Allah ya muna ce muna masa addu'a barakallahu laka wa baraka alayka wa jama'a bainakuma fi khair. Allah ya sanya albarka, Allah ya hada zukatanku akan alkhairi da fahimtar juna da kaunar juna da san juna da kuma shuka fulawa mai kanshi a cikin bangarorin abin nan gidan ko dole ne ya kasance a gida jama'a wa ta zama fulawa tana tashi don ba haka ba sai a samu matsala. So Allah ya sanya albarka. Bayan haka lokacin da ƴan uwa masu shirya wannan haduwar ko wannan lika'i ko majalisin nan bayan mun yi magana ana ta cewa to ba kan me za a tattauna. So tattaunawa akan ko kuma maudu'in da za a tattauna akan shi so da yawa yana da alaka da abinda ya zama shine sanadiyar haduwa. Misali kamar haduwar mu ta yau, dalili na haduwar shine wannan karuwa ta aure da dan uwanmu ya samu. So amma wani lokaci sai kaga cewa idan aka samu koda akwai dalili to ya kamata a fadada zance ko a samu topic ko maudu'i wanda zai hada bangarori daban-daban na rayuwa yanda di yadda ka hango zaka iya fa'idanta da shi. So da haka tattaunawar mu a yau za ta zama jakar magori ce. Ma'ana za ta hada bangarori da yawa, kowa sai dan diba abinda zai diba tun daga ni mai maganar har masu saurari. So da haka tattauna za ta zama tana da alaka da aure, tana da alaka da rayuwa, tana da alaka da addininka, tana da alaka da kasuwancinka, tana da alaka da duk wani bangare na rayuwa. Hanyoyin nasara a rayuwa. Babu shakka ƴan uwa, kowa a cikinmu yana son ya samu nasara. Nasara wata kalma ce mai ban sha'awa. A rubuce, in ka ga nasara, in ka kalli kalmar nasara, in ka ganta a rubuce, wannan rubutun zai isar da wani sako mai kyau zuwa ƙwaƙwalwarka. Kalmar nasara idan an faɗe ta a baki tana da sauƙin faɗa, tana da daɗin faɗa, harshe yana jin daɗin murza wannan kalmar nasara. Kuma abin mamaki ba a Hausa kaɗai ba, ko da a harshen Larabci su ne an-nusr. Za ka ji wannan kalmar tunda asali kalmar dama ta Larabci ce, saboda haka nunun ɗin da sadin da ra'un suna isar da wani saƙo na natsuwa da kwanciyar hankali duk lokacin da aka faɗe. So tunda haka ne wannan kwanciyar hankalin da natsuwar da ake samu daga sauraren kalmar ko shakka babu yana da alaka ne da abin da kalmar take ɗauke da shi na sako. Ko shakka babu yana da alaka ne da bangarorin da wannan kalmar take shiga ta yi tasiri. Ko shakka babu yana da alaka ne da yadda kowa a cikin mutane masu tsaftataccen hankali kowa yake sha'awar wannan kalmar kuma yake so ta bayyana a cikin rayuwarsa. Kowa a cikinmu yana so yayi nasara, yana so Allah ya bashi nasara. Ko da kuwa idan an ce nasara ba ana nufin kai nasara akan wani wanda yake kishiyarka ba, nasara akan abin da ka fuskanta, nasara akan manufofinka, nasara akan burace-buracenka, nasara akan tsarinka, nasara akan duk abin da ka fuskanta na rayuwa. In ka karkatar da akalan zancen zuwa addini, to babbar nasara a addininka tsayar da tauhidi, tsayar da tsaftatacciyar aqida wacce babu ƙura, babu datti a cikinta. Kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa ma umiru illa liya'budu Allah mukhlisina lahu ad-din hunafa wa yuqimu as-salata wa yu'tu az-zakata wa dhalika dinul qayyim. Wannan ita ce nasara a addini, ya kasance addininka yana daidai ko yana kan tafarkin da ake so ya kasance a kai tun daga zuciyarka har zuwa abinda gabanka za su kasance suna aikata. Wannan ita ce nasara, wanda wannan nasarar ta addini ita ce take kai bawa ya samu nasara ta gobe kiyama. Wacce nasarar gobe kiyama ita kuma ana gane ta daga nasarar da aka samu na ayyukan da aka yi a bayan kafa. Babu yadda za a samu nasara gobe kiyama sai an sai idan an samu nasarar rayuwa. Kuma ba yadda za a yi ka samu nasarar rayuwa sai in ka yi abin da Allah yake so a yi. Ka bi tafarkin manzon rahama sallallahu alaihi wasallam bisa koyarwa da shiryarwa ta magabata. Kalmar nasara ta isa abin sha'awa gare ta, kowa yana so. Ɗan kasuwa yana so ya samu nasara, ɗan siyasa yana so ya samu nasara. Kai a matsayinka na magidanci kana so ka samu nasara akan tarbiyyar gidanka da ƴaƴanka da fuskantar da akalansu da tunaninsu zuwa abin da kake ganin hanya ce da za ta bulle zuwa ga alkhairi. To kaga idan haka ne, ashe wannan kalmar girmanta da martabarta da kimarta ya wuce yanda muke tunani. Zan fara da waiwayan magana akan nasara ta bangaren addini. Me ye dalili? Dalili shine nasara ta bangaren addini ita ce babban nasara. Duk wata nasarar da mutum ya samu a rayuwa, in ba a samu nasarar addini ba, to ba a sami nasara bal ana cikin shaɓewa da lalacewa da halin ƙaƙanta. Amma idan aka samu nasarar addini, to ɗan uwa duk wata matsalar da za a samu a rayuwa ba santa ake yi ba, to amma kuma da sauƙi. Shi yasa domin a tabbatar mana da wannan saƙon, manzon rahama sallallahu alaihi wasallam yake addu'ar wala taj'al musibatana fi dini. Ya Allah kar ka sanya jarrabawa da asara da masifar da za ta same mu ta kasance tana da alaƙa da addini. Domin a tabbatar maka da cewa idan aka samu nasara ta ɓangaren addini, to kamar ka ce an ci jarabawa ke alhamdulillah. Dalili a nan shi ne ita rayuwar gaba ɗaya rayuwa ce taƙaitacciya, rayuwa ce gajeriya, kwanaki ne ƙididdigaggu. Saboda haka babu yadda za a yi a auna nasarar mutum a kan abin da yake taƙaitaccen lokaci. Ya kamata ne a auna nasarar mutum a rayuwarsa wacce ta fi tsawo, wacce take da rayuwa ta dindindin. Ya za a yi ka samu nasara a addini bawan Allah? Yadda za a yi ka samu nasara a addini shi ne ta hanyoyi kamar haka. Hanya ta farko, ƙwaƙwalwarka da zuciyarka da tunaninka su yadda cewa nasarar ma baka san su baka santa ba sai yadda aka nuna maka ita, sai yadda aka jagorance ka zuwa ga nuna maka nasara. Ma'ana karka sa ƙwaƙwalwarka da tunaninka shi ne ma'aunin da zai rika auna maka mece ce nasara. Nasarar nan nuna mana ita aka yi a ƙur'anance a hadisance daga bakin manzon rahama sallallahu alaihi wasallam. To idan kana so ka same ta, to koma makarantar manzon rahama sallallahu alaihi wasallam a aqidarka, a addininka, a mu'amalarka, a hidindiminka na yau da kullum sai ka samu nasara. Ina fata mun gane. Wannan shine babban abin da yake samar da nasara ta bangaren addini. To kuma ba yadda za a samu wannan nasarar a addinance sai in an yadda an miƙa wuya zuwa ga manzon rahama sallallahu alaihi wasallam, zuwa ga abin da ya kira zuwa gare shi, zuwa ga duk wani alkhairin da dama can bai bar mu ba sai da ya nuna mana shi. Idan kai riko da shi ka gama cin nasara. Kuma abin sha'awa shine duk wata nasarar da za a zo a yi bayani a kanta, kowace ɓangare take wannan nasarar tana da alaƙa ne da nasarar da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya riga ya gama maka bayani. Saboda me a Qur'anin ce dai ma farratna fil kitabi min shay, babu wani alkhairin da ba a riga an gama fayyace maka ba. A sunnance babu wani alkhairin da manzon rahama sallallahu alaihi wasallam bai gama mana bayani bai nuna mana, sai dai ya kasance mutum bai sani ba ko kuma bai zauna tare da masu sanin maballantana ya sani. الإمام الشافعي رحمه الله ينادى a cikin ɗalibansa akwai al-Imam al-Muzani. Imam al-Muzani ɗaya ne daga cikin jaruman ilimi waɗanda Allah subhanahu wa ta'ala ya haskaka zukatansu da hasken ilimi, ya ba su ƙwaƙwalwa mai taskance duniyar ilimi. Lokacin da al-Imam Shafi'i ya zo barin duniya, ma'ana a ƙarshen rayuwarsa, Imam al-Muzani ɗaya ne daga cikin ɗalibansa Isma'il bin Yahya al-Muzani, daga cikin wasiyar da ya yi masa, wanda wannan wasiyar ita take, ita nake so ta zama mana matashiya wacce za ta yi mana bayanin mecece nasara a addinance. Ya za a yi ka taka matakin nasara, ya za a yi ka dace, ya za a yi ka samu tsira. Al-Imam Shafi'i rahimahullah ya ce da Muzani, ya ce ittaqillah, ka ji tsoron Allah. Kalmar ka ji tsoron Allah kalma ce da kullum muke maimaitawa a bakunan, kullum harsunanmu suke maimaitata, amma kuma girman wannan kalmar ya fi yadda muke faɗin a baki. Girman wannan kalmar da tasirinta ya wuce adadin harfanta da adadin kalmominta, ko ba komai. Daga cikin abin da yake nuna mana girman wannan kalmar da martabarta shine manzon rahama sallallahu alaihi wasallam, Allah ya umarce shi da cewa ya ayyuhan nabiyyu ittaqillah wala tuti'il kafirin wal munafiqin wala qad wassayna alladhina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an ittaqullah. Ita ce wasiyar da Allah ya ma magabata, al'ummomin da suka gabace mu a kusa ko a nesa, da mu din duka babbar wasiyya da aka yi mana ita ce anittaqullah, ku ji tsoron Allah. Bawan Allah, idan aka ce ma ka ji tsoron Allah, kar ka ɗauka a kan addini kawai ake nufi ka ji tsoron Allah. A addini ka ji tsoron Allah, a kasuwanci ka ji tsoron Allah, a mu'amalarka da iyalanka ka ji tsoron Allah, a koyarwanka ka ji tsoron Allah, a inda za ka je ka ɗauko karatu ka ji tsoron Allah, a matsayinka na mamu ka ji tsoron Allah, a matsayinka na liman ka ji tsoron Allah, a matsayinka na makoci da makoci, kuna makwabtaka da juna, kowa ya ji tsoron Allah. Wannan kalmar tsoron Allah kalma ce takaitacciya, amma ta isa ta canza fasalin rayuwar mutane gaba ɗaya. Kuma lokacin da ta yi karanci a cikin mutane, shi ya sa matsaloli suka yi yawa a cikin mutane. Talaka ya ji tsoron Allah, mai kuɗi ya ji tsoron Allah, jagora ya ji tsoron Allah, wanda ake jagoranta shi ma ya ji tsoron Allah. Saboda haka ka ga kalma ce da za ta shiga duk wani ɓangare da kowane tashi na rayuwa. Duk sanda aka faɗi wata kalma ko wata nasihar da wani malami ya yi ma wani, ko wani babban mutum ya yi ma wani, ko kuma wani annabi ya yi ma wani misali, daga cikin abin da zai sa ka gane girman wannan nasihar shine ka kalli wanda ake ma nasiha. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da martabarsa da kimarsa da fifikansa aka ce masa ittaqillah. To kaga ashe ina buƙatar a kalle ni a ce wani ka ji tsoron Allah. Ina buƙata. Bal in dade ban ji an ce min in ji tsoron Allah ba zai iya haifar da matsala a cikin rayuwata. Kana buƙata, yana buƙata, tana buƙata, kowa yana buƙata. To shi ma anan al-Imam al-Muzani, duk da kasancewarsa bawan Allah, duk da kasancewarsa malami, duk da kasancewarsa mai abinnan malami ɗan baiwa wanda ƙwaƙwalwarsa ta taskanta ɓangarori na ilimomi da yawa, amma al-Imam Shafi'i ya ce masa ittaqillah. Ga wannan ya yi daidai da hadithin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillah haythu ma kunt, ka ji tsoron Allah a duk inda kake. Ta ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai bayyana wani bangare ba, haithu ma kunt, duk inda kake kawai ka ji tsoron Allah. A gurguje al-Imam Shafi'i yake cewa da shi, wa masilil akhirata fi qalbik, wannan hanya ce ta wacce za ta kai ka zuwa ga nasara a rayuwa, nasara a addininka, nasara a hidindiminka. Wa masilil akhirata fi qalbik, ka riƙa hararo da lahira a cikin zuciyarka. Da yawa daga cikin abin da yake kawo mana matsala a addinin shine ba ma hararo lahira san da muke addini. Yanzu idan ka zo ka tabbarta sallah, idan ka tuno da cewa ita wannan sallar da take yi ko za ta yi yanzu ita ce hanyar da ko ɗaya daga cikin hanyoyin da za ta samar maka da martaba ne da kima da kusanci zuwa ga Allah da hasken kabari da natsuwa a gobe kiyama, ai dole ka inganta sallarka. To kaga shine wa mas'ilil akhirati fi qalbi, ka riƙa tuno da lahira a cikin rayuwarka. Duk wanda ya fi tuno da lahira a cikin hidindiminsa na yau da kullum, musamman abin da ya shafi ɓangaren ibada, za ka ga ibadojinsa sun fi kyautatuwa, za ka ga ya fi ƙoƙarin inganta ibadarsa, za ka ga ya fi ƙoƙarin yin abin da ya dace da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, kuma ya yi don Allah don neman yardar Allah shi kaɗai. Malam ya ce, Imam Shafi ya ce, waja'alil mauta nasba ainihi. Wannan ma yana taimakawa a babun nasara a ɓangaren ibada. Ka sanya mutuwa a gaba gare ka, ka riƙa hararo ta, ka riƙa tuno da ita. Ɗaya daga cikin dalilai ko kaɗan daga cikin dalilan da ya sa za mu ji ana yawan maganar tuno da mutuwa, tuno da mutuwa, babban tasirin da tuno da mutuwa yake yi bayan kyautata ibada, to akwai rage buri a rayuwa. Rage buri a rayuwa. Duk lokacin da ko mutum ya rage buri a rayuwa, burin da zai shagaltar da shi, to a matsayinsa na ɗan adam dole zuciyarsa ta ratayi da wani abu. To me za ta ratayi da shi? Abinda zai mata amfani idan ta koma ga Allah. Ina fata mun gane. Duk lokacin da buri yayi yawa a zuciya, to in mutum bai sa'a ba, zuciyarsa za ta shagaltu a kan abinda yake mai muhimmanci. Shi yasa mai hikima yake cewa ya man bi duniyahu istaghal wa gharrahu ulul amal al-maut ya'ti baghtatan wal qabr sunduqul amal. Yake cewa ya wanda ya shagalta da duniyarsa, wa gharrahu ulul amal, sannan burace-burace suka ruɗar da shi, suka mantar da shi asalin primary assignment ɗinsa, asali babbar manufarsa a rayuwa. Kaga wannan lafazin na wannan mawaƙi yana tabbatar da cewa ashe yawan burace-burace da yawa waɗanda ba su da alaƙa da lahira to suna shagaltarwa, amma burin da yake da alaƙa da lahira to zai taimake ka ne wajen ƙara kusanci ga Allah subhanahu wataala. Shi yasa masu hikima suke cewa ka faɗa mun burinka zan faɗa maka kai wane, ka faɗa mun burinka zan faɗa maka ko kai wane. To yanzu ina da burin in yi ilimi. Burin ilimi ba shi ne buri ba, meye buri na bayan na samu ilimi? Ina so, misali kana so kai kuɗi, yin kuɗi ba shi ne buri ba, kawai din kana so kai kuɗi, wannan ba zai zama kyakkyawan buri ba. Kyakkyawan buri shi ne me za ka yi da kuɗin in ka samu, amma ba a ɗin ne ba amma kabul ba. Mun fahimta? Malam Rabi'u yau ya yi aure, buri ne ya yi aure, to me zai biyo baya, me manufarsa da auren? Mun fahimta? Kana so ka haihu, misali ka haifi ‘ya’ya, kawai ka kawo ‘ya’ya ratatatatata da jikoki, shi ne burin? Wannan ba shi ne burin ba. A sami ‘ya’yan, to amma wasu irin ‘ya’ya, wani irin tsatso kake so ka bari a bayan ƙasa? Wannan shi ne. Mun fahimta? Annabi Ibrahim alaihi salam lokacin da ya ɗauki matarsa ya kai ta garin Makka, sai ya ce rabbana inni askantu min zurriyyati biwadin ghayri dhi zar'in inda baytikal muharram rabbana liyuqimus salata faj'al afdalatan minan nasi tahwi ilayhim warzuqhum min at-tayyibati la'allahum yashkurun. Sai faɗi dalili, ashe yanzu misali kawai in ce zan yi tafiya, to wannan kalmar buri ce, misali ina so in je ƙasa kaza, buri ne. To amma fassaran burin yana da alaƙa da manufata da wannan tafiya. Zan je kawai don in sha iska, buri ne. Zan je don in ga halittun Allah na ban mamaki, in ƙara imani, kaga wannan sai ya bambanta tsakanin ha wani kai kudi sun mata yawa yana bukatar ya kashe bari ya je kari kaza ya kashe kudi ya dawo shi ma buri ne amma shattana baina هذه الامال بمبنشي كمر سما da kasa ne tsakanin wannan burus wadannan burace burace saboda haka a takeice yawan burace burace in ba ta zama lada ko tsanin da mutum zai taka ya kusantar da shi zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala ba to sai ya zama akwai matsala sai ce al-maut yati baghtatan wal-qabr sunduq al-amal idan mutum ya cika zuciyarsa da burace buracen da ba za su yi masa amfani a rayuwa ba to kwatsam yana cikin tafiya sai ajali ya zo masa daga nan kuma sai barin gidan duniya ba tare da an shirya الإمام الشافعي يتجب للشيوى ولا تنسى موقفك بين يدي الله كارك من تاد الشيوى وطن وطرانا الله زيد يدك أقبانشي سائي مكتن بها وانا دموا ديك بانجري يديك الألاد على أنيوي النصر أرايوا تبانجران أدي تو أما دوات النبيان عند الإمام الشافعي يكي ياجنا شني أكين إلمي domin a nuna mana cewa ba yadda za a yi kai nasara ta bangaren addini ba tare da ilimi ba mun fahimta an ce ka ji tsoron Allah to in baka san abinda zaka ji tsoron ba yanzu za a yi ka ji tsoron mun fahimta misali na ce maka misali ka ji tsoron kunama ba sa kusa dai ko misali idan na ce maka ka ji tsoron kunama kai kuma a duniya baka san kunama ba baka taba jin labarin tabbaka san to dole sai na maka describing ya kunama take yanda in ka ganta zaka iya ganewa amma in ba haka ba sai ka ga cinkiya misali sai ka dauka ita ce kunama ko to ashe dole ne shi yasa malaman magabata suka ce kaifa yattaqi man la ya'rifu ma yattaqi ya za a yi mutum ya ji tsoron ko ya taka tsantsan akan abin da bai san shi ba bai san ya zai yi taka tsantsan din ba saboda haka dole ne mutum ya kasance ya san a tare da shi akwai ilimi na daidai gwargwado wanda zai taimake shi wajen fahimtar abin da yake daidai ko ba yadda za a samu ilimin nan yan uwa sai an kusanci masu ilimi an haskaku da hasken ilimin da Allah ya ba su wala tansa mawqifaka baina yadayi Allah yan uwa nasiha ce mai tsada duk lokacin da kake wani abu a rayuwarka duk lokacin da kake wata ibada duk lokacin da kake wani abu tuno da tsayuwarka a gaban Allah subhanahu wataala wannan tunanin na sakon biyu uku yana tsabtace aikin mutum yana narkar da wasu matsaloli na tunanin shi na san sama ke faka bai da yi kowa ya tuna cewa watan wata rana zai tsaya a gaban Allah subhanahu wa ta'ala sai a tambaye shi akan abubuwa daban-daban na rayuwarsa dama can wa kullu shay'in ahsaynahu kitaba ko وترى كل أمة جافية كل أمة تدعى إلى كتابها اليوم تجزون ما كنتم تعملون هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون ذكا أنا ربوتاوى ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون saboda da haka duk abin da za ka yi na ɓangaren ibadanka na ɓangaren al'amuranka na yau da kullum tuno cewa watan wata rana Allah zai tambaye ka kai wannan sai ya kai ka zuwa ga samun nasara a rayuwarka ta ɓangaren addininka malam ash-shafi ya ce wa kun min Allah ala wajal wajtanib maharima wa addi fara'ida wa kun ma al-haqqi haybuka yake cewa ka kasance a cikin al'amuranka kana taka tsantsan kana tsoron Allah kana kaffa da bin tafarkin da Allah yake so wa kun ma Allah ala wajh wannan ita ce siffar da Allah ya sanka ta mu'minai da cewa innamal mu'minuna alladhina idza dhukira Allah wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa ala rabbihim yatawakkal ambatan Allah kadai idan aka yi zuciyarsa tana motsawa to kai ya kake jin an ambaci Allah zuciyarka tana motsawa ko tana nan tana bacci da munshari ya kake ji idan an karanta ayoyin Qur'ani an ce Allah ya ce kaza ku yi kaza kana jin zuciyarka tana mika wuyan koko kana ta tintintini kana raba ɗaya biyu duka wannan shi yake vitaminin ko yake nuna yadda zuciyarka take ta bangaren imani to su bayin Allah nan su ambatan Allah kadai da an ambaci sunan Allah sai zuciyarsu ta moda ballantana a je mataki na gaba umarnin Allah subhanahu wataala ya kake ji idan an ce manzon rahama sallallahu alaihi wasallam ya ce kaza ku yi kaza ko kar ku bar kaza kana jin cewa kana da ta cewa baka miƙa wuya ba har yanzu fala wa rabbik la yu'minuna hatta yuḥkimūka fīmā shajara bainahum thumma la yajidū fī anfusihim ḥarajan mimmā qaḍayta wa yusallimū taslīmā dole ne in wa a samu total submission a samu kyakkyawar miƙa wuya zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala a dukkan al'amuranmu kar ya zama na yarda da cewa sallar azhar raka'a hudu ce wani ba zai zo ya ce min raka'a biyar ce in yadda ba to haka a babun kasuwanci annabi sallallahu ya ce ku yi kaza ku bar kaza kamar yadda ka yadda da raka'a hudun can a sallah to ka yadda da hukuncin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a kasuwanci kamar yadda ka yadda da sallah raka'a hudu ta azhar in ka shiga gida ka kyautata ma iyalanka wanda ya ce kai sallar raka'a hudu shine ya ce ka kyautata musu mun fahimta shi ne kuma ya ce ka kyautata wa makocinka shi ne kuma ya ce ka nemi ilimi shi ne ya ce ka yi abu don shi shi ne to kar ka raba ɗaya biyu duk ɗaya ne shi ya sa a addini full option ne abin ba wai ɗan kwatanan addini ba ne mun gane ko Belgium ya zo a akwai kaza ba kaza ana so ko ina ne ka taɓa in na shi ya sa duk mutumin da a ɓangaren muna magana a ɓangaren addini duk mutumin da yake kyautata ibada tsakanin shi da Allah to sai kaga kyautata ibadan nan ta mai tasiri a ɓangarorin rayuwarsa saboda ai abinda zai sa ka tasiranci da ibadarka shi zai sa ka tasiranci da wasu ɓangarorin na rayuwa wannan shi ne sirrin da ya sa aka ce inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar in dai za a yi sallan tsakani da Allah to sauran abubuwa na yau da kullum na matsaloli sai an narkar da su amma lokacin da ya zama na ibadojin namu ba su miƙe ba to shi yasa za a yi ta samun tangal-tangal a kan sauran ɓangarori ina fata mun fahimta saboda haka a kowane ɓangare naka na rayuwa ya kasance akwai wannan ma'aunin akwai wannan kyal sai malam ya ce wa'addi fara'idallah wa'addi fara'ida ka sauke nauyin da Allah ya daura maka fara'id farillai aka ce farillai kar ka fara tuno cewa sallah kadai ake nufi banda sauran duk abin da yake farilli ne adalci da za ka yi ma farillai shine kamar misalin da na ambata yanzu a kusa wanda ya farlanta sallah shi ya farlanta zakka shi ya farlanta kaza shi ya farlanta yi ma iyaye biyayya shi ya farlanta ya kyautata ma iyalai shi ya kaza shi ya kaza to da haka duk sai a yi gaba ya ce wajtani maharimahu ka yi ƙoƙari iyakan yinka ka nisanci abinda Allah ya haramta ɗan uwa yana daga cikin ma'aunai na cin nasara a addini shine ya kasance duk abin da yake haramun ne in ya zo kana kautar da shi a hanyar kana ƙoƙarin kaudawa kana ƙoƙarin ka bi abin da yake daidai ka yi abin da gobe kiyama ba zai zama ka sanadiya na nadama idan ka yi wannan ƴan kunji-kunji na saƙo sai Allah ya kauda kai in tajtanibu كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما حتى الله يتي ان كنت قوقري كك كوتي كك نيسانتي من يمن ينزل بي اما كما ان ساميكو ده ان كنانا نكفر عنكم سيئاتكم نامو غفر تاموكو كنانا ذنوبكم حتى الله سبحانه وتعالى يتي الذين يجتنبون كبائر الاثم والفواحش الا اللمم da yake magana akan sukan bayan Allah nagari da yadda suke kokarin kauce ma manyan zunubai sai ce illa lamam sai ɗan kunji kunji kanana to abin sha'awa da addini. Abin sha'awa da kaffa-kaffa da tsoron Allah shi ne abin da aka yi ma na ƙananan zunubai. So idan an koma ga Allah subhanahu wa ta'ala, in dai an yi dan Allah an nisanci manyan, to su ma za a markaɗe su a juyar da su kai su zama aikin alkhairi. Kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya ce, والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات يبدل الله سيئاتهم حسنات وتئر البركة فللا دنقرة تقولنا أتشي ذنب ما أنجو يدشي يا قوما lada. Abu na ƙarshe a wannan babin sai al-Imam Shafi yake cewa wa kun ma al-haqqi haythu kunt ko wa kun ma al-haqqi haythu kunt, ka zama tare da gaskiya duk inda kake. Daga cikin abin da yake cutar da mu a bangaren addini, a bangaren rayuwa, yake hana mu kaiwa zuwa ga gaskiya shine rashin ruko da gaskiya ko kuma rashin tabbatuwa akan gaskiya. Da yake wannan sirri ne daga cikin sirrorin cin nasara a rayuwa, sai Allah ya ba mu wannan taujihi ko kuma guidance din cewa ya ayyuhan ladina amanu taqullaha wa kunu ma'as sadiqin, ku ji tsoron Allah, ku zama tare da masu gaskiya. Sai ba a ce ku yi gaskiya ba, saboda kai kai an san ma za ka yi gaskiyan kai tsaye, haka ya kamata. To bayan ka yi gaskiyan kuma ka zama tare da masu gaskiya. Yan uwa, waɗannan su ne a taƙaice wasu daga cikin ɓangarori na abin da ke taimakawa wajen cin nasara a rayuwa ta ɓangaren addini. Saboda yanayin lokaci ne na dunkule na takaita, za mu kutsa na abin da ya shafi ɓangare na rayuwa da al'amura na yau da kullum. Mutum duk inda yake yana cika mutum ne da manufofi, da manufofinsa. Gwargwadon yadda kake da manufofi, gwargwadon yadda za ka yi martaba da kima a wajen Allah, haka nan a wajen mutanen da suka san manufofinka. In ba haka ba, mutum kwanko ne. Dabba tana da gangan jiki, tana da jini, tana da tsoka, tana da fata. Saboda haka ta wannan babin irin mu ɗaya misali, tana da kai, tana da kaza. Bal wata dabba tana da wasu faculalities ko kuma wasu tsofaffin da ba mu da shi ƙarfi da abubuwa, amma ne ya bambanta mu abin da ke cikin ƙwaƙwalenmu na manufa a rayuwa. Shi ya sa kamar yadda na faɗa a baya, masu hikima suna yawan faɗan wannan magana, kuma tana da muhimmanci. Faɗa mun manufofinka, zan faɗa maka kai waye. Hanya ta farko a rayuwa, ‘yan uwa, da take sa mutum ya ci nasara a rayuwa shi ne ya samar da kyakkyawan buri da kyakkyawan manufa a rayuwa. Wannan ka'idar ta farko tana shiga cikin ibada. Manufata yanzu da na zo na kabbarta sallar magariban da muka yi, manufata Allah ya karɓa. Manufata in yi sallah irin ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, manufata sallan nan ta ƙara mun kusanci. Kaga yanzu in na kabbarta sallah da wannan manufar, ba yadda za a yi in yi tsumbure ko kuma in yi dungure, ba zai yi ba. Saboda ita manufar, ita wani linzami ne da yake saita ta. Mun fahimta? Yanzu nan misali ga ruwa a gaba, manufata in na sha ruwan nan ya kashe mun kishi misali, to ga ruwan kuma na kisha, kaga akwai matsala a tunani kenan. Ko kuma in bude sai in shinshina sai ban sha ba, a ko in sai in lasa da har in lasa da har sai. Kaga duk wannan yana cin karo da kyakkyawan tunani na wanda yake da manufa a can. In ina da manufar ruwa ya kashe mun kishi, kan in kwankwada in sha. To haka idan ka zo za ka yi sallah, ashe manufarka a kan sallah yana taimakawa wajen inganta sallah. Manufarka a kan aure, mara rabiyu yau ango ne ko jiya ango ya yi aure, me manufarsa da ya yi auren nan? A wallahi na yi auren nan, duk na ga kowa na yi, to akwai matsala. ashe duk ran da kaga kowa na saki zaka sani eh la yakun ahadukum imma duk wannan wasu tilas ne addinin wanda yake nuna mana ashe asali an gina mu akan wasu abubuwa na ilimi sai ta tunani da sai ta rayuwa aka ce kada wani ku ya zama imma imma shine kawai mutumin da yana takubi da yaga an yi san sai ya rudinna rubu da yaga an ƙara dawowa nan sai ya san a'a ka zama kana da manufa kana da siti a rayuwa kana da inda zaka je duk lokacin da mutum ya zama bai da manufa a rayuwa to zai hidimta ma hidimar wani zai hidimta ma manufar wani yanzu idan ka fito kofar gida kana so ka je wani waje kawai sai ka ga wani abokinka yana zaune wani mai kake wallahi ba na komai me za ka ce a gaba da Allah rakani mu na waje kaza saboda bai da bai da komai amma in ka gan shi a cikin himma ya zafura yana wani abu kai ma da kanka ba za ka fara cewa zo mu je waje kaza sai dai ka ce to kila in ka gama kaza da Allah yana so mu yi kaza shi yasa ɗan uwa mu samar da kyakkyawar manufa a rayuwar kan aure misali da muke ta magana akai muke misali akai manufarta ta yin aure ita take taimaka maka wajen sanin wace mata zaka aura idan ka auro ita ma matar zai taimake ta wajen ta san wani miji za ta aura idan an zo an yi auren an shigo da'irar auren manufar ma'auratan ita take taimakawa wajen samar da rayuwar da za yanzu idan ina da manufar misali mai wanda ya aure yana da manufar ya samu zuri'a ta gari ya kaza ba yadda za a yi ya zo ya ta rikici da matarsa dole ya kau da kai a kan wasu saboda suna da wata manufar da ta gu wannan rikicin mun fahimta shi ya sa duk lokacin ku ɗauki wannan ka'ida duk lokacin da ka ga ma'aurata suna yawan rikici a kan ƙananan abubuwa to ko dai ba su da kyakkyawar manufa ko kuma suna mantawa da kyakkyawar manufar su mun fahimta in dai akwai manufar to suna mantawa da ita ko kuma yana babu duk bayan da za a in ta rikici da kai akan karamin abu bayan ga babban misali da nake so kusa mun fahimta yasa ɗan uwa mu samar da manufa daga cikin ka'idoji masu taimakawa a wannan babu shine duk lokacin da kake yin wani abu ko za ka yi wani abu yi kokari ka tambayi kanka me yasa nake wannan abu wallahi wannan tambayar ko karama ce amma ni personally na ga fa'idar wannan abun a rayuwa da yawa duk sanda kake wani abu ko za ka yi ko za ka fara ko kake ciki yi ka tambaya wai me yasa nake yin wannan idan ɗan makaranta ne misali ya yi ma kanshi wannan tambayar da zarar ya samar ma wannan tambayar amsa to dole ne ka ga ɗabi'unsa sun canza dole ne ya zama yana zuwa aji sosai dole ne ya rika zama yana rubutu dole ya ƙoƙarin fahimta me yasa zan yi aure me yasa zan haihu me yasa nake son ƴaƴa misali me manufar me yasa nake kasuwanci yanzu na buɗe shago ina kasuwanci in dai na iya ansa wannan tambayar to bayan da za a yi kuma in ci riba kuma in zo ina zubar da kuɗi na bana lissafi mun fahimta na ɗauko littafi na zo majalisin karatu to wai me yasa na ɗauko littafi na zo kana ansa wannan za ka ji ikhlasi ya ƙara gina a manyan abin nan gine-gine a cikin zuciyarka mun fahimta na ɗauki kuɗi zan ba wani kyauta me yasa zan ba shi dan Allah ka fito masallaci za ka zo sallah kawai za ka fi ka fito da niyyar yi to tun kana hanya ka tuno da cewa wai me yasa zan zo masallacin nan zan je neman yardar Allah zan yi kaza zan yi kaza shi yasa malamai suke cewa da yawa daga cikin mutane suna mantawa suna kuskuren fahimta suna ɗauka sai lokacin da suka zo za su tabbarta sallah ne Allahu akbar ai zuciya take samun saiti a'a ai tun lokacin da ka fito kana tafiya wani akan hanyar shi ta zuwa masallaci wani abin da zai yi akan hanya shine zai ruguza masa kusuri da nasuwa a sallah bai sani ba a wani kila tafiya ta kasaitar da zai a hanyar masallaci ita za ta sa cinge tsakanin zuciyarsa da tsoron Allah da tasirin tsuwa da abin da zai saurara na ayoyin Qur'ani a wani kila daga bangaren rashin inganta alwala za a samu matsala so a takaice dai ɗan uwa duk abin da kake yi duk abin da za ka fuskanta komai yi ƙoƙari ka samar da manufa kuma ka riƙa yawan yawaita tambayar kanka me yasa nake wannan abu me yasa nake son kaza ma'ana ka riƙa fassara burinka burin da nake da shi to me yasa nake son shi burin ya zo ko kuma already na riga na same shi me yasa to me zan yi da shi yanzu wannan zai taimaka maka wajen samun nasara a rayuwa abu na biyu da yake samar da nasara a rayuwa a takaice shine bawan Allah duk lokacin da ka samu kana da burin kana da manufa so yi ƙoƙari ka kalli wannan manufar taka a ma'auni na hankali da kallon ta yaya za a yi wannan manufar ta zama ta tabbata mana kai planning kenan kai tsari akan cimma manufar ta so da yawa muna da manufofi a rayuwa wanda ya aure wanda yake kasuwanci wanda yake karatu amma inda giza ke saka inda muke samun matsala shine me muke yi wajen cimma burinmu da manufofinmu nan ne kafaɗin mazaje ke zubewa kowa an ka tambaye shi wallahi kowa zuciyarsa cike take da buri amma me kai akan wannan burin naka to ina ta addu'a a'a Allah gafarta malam yi addu'a ka hada da aiki والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وان الله لمع المحسنين bayar da za a yi in tambaye ka me burinka ce wallahi ni burina ina so in misali in tare ilimi amma baka halartar majalisi baka jin karatu baka kaza baka to ta yaya za a yi tunda duniya take ba wanda kawai yana zaune aka bude mai kwakwalwarsa aka tura mai ilimi a wani misali ya ce wallahi ina son yayi kudi misali amma bai kasuwanci ba ya take so ka tara kudin wallahi ina ta fatan wani mai kudi wani alaji zai bani kyauta haka sai a ce akwai matsala a wajen tunani za a fara kasuwanci ci gaba da hidimarka daga nan akan hanya sai Allah ya kawo maka taimako da agaji saboda haka ƴan uwa a takaice mu riƙa samar ma kanmu da tsari akan burin akan aure misali da ya hada malam Rabi'u kayi aure ko malam Wane kayi aure eh ka cimma wani daga cikin burinka to amma akwai amma ba a ci ne na samun kyakkyawar rayuwa samun zuri'a ta gari to wani tsari yanzu din muke yi akan wannan me plan din mu akan cimma burin mu da muka fara shiga cikin gidansa yanzu misali dole ne a samu wannan abu na uku da yake taimakawa bayan an samu buri an samu tsarin da zai kai zuwa ga samar da buri to mu riƙa ƙoƙarin muna sama tsarin namu lokaci misali a fagen neman ilimi misali wannan shine sirrin da yasa zaka ji an kasa ilimi mataki na farko mataki na kaza a littafi kaza in ka gama sai littafi kaza duk wannan target ne ma'ana kai kaza sai abu na kaza sai kaza ana sa ran wannan da kake yi yanzu zaka yi shi a misali wata kaza a shekara daya a shekara biyu rashin sa ma abubuwa lokaci so da yawa yana cutar da mu a rayuwa yana ana mu samun nasara yana hana mu kaiwa zuwa ga gaci sai ka ga mutum ya yi shekara goma yana abinda wani zai zo ya yi a shekara biyu saboda shi yana da tsari kuma ya sa mu kanshi lokaci mun fahimta saboda haka mu tabbata wannan a rayuwarmu daga yau in ka fara amfani da wannan ka'ida za ka fahimci rayuwarka ta fara canzawa za ka ga rayuwarka ta fara canza, kuma ba wai sai abin da yake da alaka da shekara ba, a a yau din ma a yau awa ta 24 meye buina a yau meye zan yi kuma ya za in cimma nasara da kaiwa gaci akan abin da nake so in yau. Sai kaga kullun rayuwarka tana zama eventful, mana tana zama mai albarka, akwai ayyukan yi ba kawai mutum yana zaune haka. Daga cikin abubuwan da suke taimakawa wajen samun nasara a rayuwa a takaice a gurguje shine bawan Allah a hanyar nan ta nasara ba kai ka fara binta ba, akwai wanda sun riga ka binta a kowane ɓangare, a kasuwanci, a ilimi, a siyasa, a komai ne. To yi ƙoƙari ka samu darasi daga rayuwar wanda suka riga ka. Yana daga cikin abin da yake cutar da mutane sosai a rayuwa shine rashin koyo daga waɗanda suka wuce akan tafarkin da kake kai yanzu. Wannan yana taimaka ma mutum wajen ƙwaƙwalwar shi da idanuwansa su zama a buɗe, sannan ya zama a shirye yake da ya karɓi gyara, a shirye yake da ya koyi darasi daga rayuwar wasu. Duk wanda ya fika fa'idantuwa da ɗaukan izina da la'akari da rayuwar waɗanda suka ci nasara a kan hanyar da kuke, to sai ya fika a dacewa da nasara a kusa ko a nesa. Dalili shine shi zai haɗa da basirarsa da tunaninsa, sai kuma ya haɗa daga ya haɗa da darussan da zai samu daga waɗanda suka riga shi a kan wannan. Ina fata mun gane wannan shi ma yana da tsananin tsada a rayuwa. Mana mutum ya zama na zuciyarsa da ƙwaƙwalwarsa a shirye take da ya koyi wani abu, ya koyi wani abu akan kowane ɓangare. Da irin wannan tunanin da za ka ga zuciyarka ba za ta yadda ta yi awa 24, awa 48, sati ɗaya ba ka koyi komai ba. Darasi na rayuwa, darasi na mu'amala, ka hango wani abu, ka tasirantu da wani. Ta ya za a yi bawan Allah ka wuce awa 24 har kwana biyu kuku a ce baka ƙara ma dictionary-ka na rayuwa wani abu ba? Wannan bala'i ne ko masifa? Yana nuna cewa ashe za ka iya duk wanda ya iya sati zai iya wata zai iya shita na rayuwa sai ta narke. Kuma akwai wani abu mai matuƙar muhimmanci, duk wanda yake da wannan siffar za ka ga Allah ya taimake shi ba zai yi girman kai. Dalili shi ne duk wanda ya yarda ya fa'idanta da wani, to ya yarda da ajizancinsa kenan. To in kuma ka yarda da cewa kai ajizi ne, sai Allah ya sanya maka albarka a kan abin da kake kai. Amma in ka ce kai ka kai, to sai a nuna maka baka kai. Yasa a rayuwa a kowane ɓangare ‘yan uwa mu riƙa koyon darussa, mu riƙa fa'idantuwa daga waɗanda suke tare da mu. Matarka Allah ya mata wani baiwa, wata baiwa bawan Allah fa'idanta da ita wallahi sosai. Ai ka gode ma Allah ma da Allah ya sa abun a ƙarƙashin inuwar ɗakinka yake, shikenan falala ta biyo ka har gida. Yana daga cikin wani ɓangare mai muhimmanci wanda ma'aurata ke sakaci a kan shi, shi ne ƙarancin amfanuwa da ilimin juna. Miji yana jin nauyin wai a ce matarsa ce ta koya mai kaza, wani nauyi kuma tsakanin mata da miji wa kan abba ba dukkan gina ba ne wa akan da mikun biyu ta kan gali ba da ya rage kuma. Ai daga nan ne zaka sha'il, zaka kwankwaɗi ilimi gashi nan a kusa kake. Ita kuma in ta gane ta ce alhamdulillahi babban ɗalibi na shine mijina, abin alfahari ne. Ita ma in kana gaba da ita a wani abu ta koya, sai ka ga mace ta tashi ta je kilomita waje kaza na karatu, bayan ga karatu a kusa da ita kullum, ko ba za ta tsaya ta fa'idanta da ilimin da Allah ya ba miji ba? Misali wannan kuskure ne. A wani mahaifi Allah ya ba ɗansa ilimi da fahimta, ya koya daga wajensa. yace alhamdulillah Allah ya sa ba za mu je mu wahala wajen tambace kafa a gaban wani ga ilimi a kusa da mu ba lallai ta bangaren ilimi ba ko meye a rayuwa sai ka ga misali mutum yau bai iya kaza ba yana buƙatar wannan abin da bai iya ba shekara bai zuwa ma ya ki koya shekara mai zuwa har ya shekara biyar bakwai yana nan bai iya abin nan ba kuma alhali akwai damar da zai iya shi yasa malamai masu hikima suke cewa akwai wani abu a cikin zuciyar mutum wani feelings wani abin da mutum zai rika ji duk wanda Allah ya taimake shi yana da wannan to zai rika ci gaba a rayuwa zai rika saurin samun nasara wannan abin shine kada zuciyarka ta rika yadda da cewa ban iya kaza ba ai shikenan kada zuciyarka ta zama ba ta jin komai in bata iya kaza ba kada zuciyarka ta zama kullun kai ka yadda da martabatul dunya almartabatul dunya ma'ana mataki na kasa akan komai ya zama zuciyarka tana tunkuɗa ka tana yunkuro da kai tana kara maka karsashi da abin nan cewa ya za a yi a ce ban iya kaza ba bari in tashi idza zamarta fi sharafin marumi fala taqna bima duna nujumi fa ta'mul maut fi amrin hakirin ka ta'mul maut fi amrin azim haka al-mutanabbi yake cewa idan ka zo kana goriyo kana competition kana kokarin samun wani abu a rayuwarka tace fala taqna bima duna nujumi karka yadda ka zama ka yadda da mataki na kasa me yake nufi can sama kullun ya zama zuciyarka tana angiza ka ai sai ka kai mun fahimta ana cewa sky is your limit kai ka ce a starting point ne ke in saman a lokacin zaka fara sai ce fata'amul mauti fi amrin hatirin fata'amul mauti fi amrin azimi ka ci gaba kai ta fafutuka in ma ka mutu to in ma ba ka mutu a gara ka mutu akan babban abu akan ka zauna mutuwa ta adali ya zo maka ba tare da kai wani abu a shahid abin da nake so in kai gare shi shine mutum yayi kokari ya sanya ma zuciyarsa wani abin da zai rika tunkuɗa shi bari in koyi kaza bari in iya kaza matar aure ta yi aure tana da miji tana da yaya ta kullun tana shiga kitchen misali kullun ga wani girki da mijinta yake so kuma ita ta ki tsayawa ta iya duk wannan shine matsalar ba ka da wannan abin na zuciyar da zai rika tunkuɗa amma ba haka ba girkin nan ba sinadare ba ne a cakuɗa wancan a can kullun sai ta kirkiro sabon abu tunda dai bai zo a nasti dole kaza da kaza za a haɗa shi ko ba haka to sai ka ga wacce matar da ta san wannan a rayuwa za ka ga kullun rayuwarta tana canzawa kullun rayuwarta tana canzawa jiyan yau za ta fi jiya gobe ta fi yau haka ina fata mun gane daga cin abin da yake taimakawa a gurguje wajen samun nasara a rayuwa da bayyana alkhairi da albarka a cikin hidindimunmu na yau da kullum shine duk lokacin da kake kan wani abu kake kan tafiya a kan wani tafarki to ka samar masa da ma'auni wanda za ka rika auna jiya mai na yi yau ne nake ciki rashin wannan assessment process din rashin shi wallahi yana cutar da mu da yawa sai ka dauka ka kai ashe baka kai din ba ashe lam yadkhuluha ne wa hum yatma'un yana dai burin ka kai mun fahimta saboda haka ka rika auna kana da buri kana da manufa ka tsara kai kaza kana tafiya to ka rika samar ma kanka da wani ma'auni na gane cewa na kai din ko ban kai ba a ina nike so in je wannan ma'aunin ana samun shi ta hanyoyi da yawa kila ma'aunin wata rana aminin ka ne zan ce ma malam dan Allah ya kake gani na akan bangare kaza me ya kamata in gyara me ya kamata in kara wallahi da muna yin haka a rayuwarmu da rayuwarmu ta canza shi kuma in na tambaye shi ya faɗa min tsakani da Allah ya ce a kai ai masha Allah a'a yanzu ba yabo bane ana so ne ai a fayyace hakikanin al'amari. So da yawa ma wannan yabon shi yake kai mu ya baro, a in na tambaye ka faɗa min kai dinnan kaza kaza kana da baiwa ta kaza, kila ban san ina da wannan baiwar ba. To in aka ce ina da baiwa ta kaza, sai a ce amma da za ka ƙara da kaza, ai za ka samu kaza. Mun fahimta? Kai kaza za ka samu kaza. Al-Imam Az-Zuhli Muhammad bin Yahya Az-Zuhli, wanda ake ce masa jama'a ilmu Az-Zuhli ko? Az-Zuhli alladhi jama'a ilmu Az-Zuhli, wanda ya taskanta ilimin Al-Imam Az-Zuhli. To Az-Zuhli Muhammad bin Yahya Az-Zuhli, daga cikin dalilai da sirrin da ya sa ya kai inda ya kai, wata rana ne ya kai inda ya kai a matakin ilimi. Wata rana yana zaune a majalisi na ilimi, amma lokacin da ba a himmatu da ilimin sosai sosai ba, sai ya rubuta isnadi da wasu hadisai. So sai wani malami yana kusa da shi ko abokin karatun shi, sai ya ga rubutun shi, ya ga cewa innahu badi'ul khat, ma'ana rubutunsa kyakkyawa ne, ya iya rubutu. Sai ya ce masa da wannan rubutun naka, ina ma da za ka shiga Asbahan, ina ma da za ka shiga Basra, ina ma da za ka shiga Kufa ka je ka shawo ilimi. Saboda mai irin wannan baiwar na wannan rubutun bai kamata ya sa a nan. Wannan maganar sai ta motsa Zuhli. Kage yana da wancan filin din da nake faɗa a zuciya, yana da abin da yake tunkuɗo shi. Saboda zuciyar tana da rai, inda ba ta da rai wa mali jurhin bi mayyitin ilamu, ba zai ji komai ba. To sai ya zuciyarsa ta motsa, tunaninsa ya dawo jikinsa, ya dawo cikin hayyacinsa, a inda zan shiga Asbahan, kaza zan abin nan da wannan baiwar da Allah ya yi. Kage shi wancan da ya wannan maganar ya iya gano baiwa kenan. Dole muna buƙatar wannan a cikin al'umma in muna so mu samu nasara. A riƙa gano waye mai baiwa kaza, in an gano a faɗa mai a taimake shi. So da wannan ne al-Imam Az-Zuhli ya shiga Asbahan, ya je ya tankwashe ƙafa a wajensa Abdulrahman bin Mahdi, ya kwashi ilimi, ya tsallako abin nan Basra, ya zo wajen sauran malamai na Basra, ya kwashi ilimin hadisi saboda tsaiwancin kalmar da aka faɗa. Mun fahimta? Saboda haka daga cikin abubuwan da yake taimakawa wajen ka gane ina kake shine wani na kusa da kai wanda ka amince masa, ka ce wane ya kake gani na a kaza, tsakani da Allah, shi kuma ya faɗa maka tsakani da Allah. A'a, mata da miji ku zauna kuna tattaunawa, baiwar Allah ya kike gani na a babi na kaza, har ka samu open atmosphere for discussion. Rashin tattaunawa tsakanin ma'aurata ma rajin na yake amma yana daga cikin abin da yake kawo matsala. Saboda haka ka rika bude majalisi na tattaunawa tsakaninka da matarka, kware har ka tattaunawa, har ka fira, ana misayar ra'ayi, ana to in baka tattauna da matarka da wa za ka tattauna ba ma Allah. Wani fa a cikin hidimar ta kwata-kwata babu tattauna da iyali, sai dai ba da instruction da ba da doka. Muna manta cewa kowace kwakwalwa da irin baiwar da Allah ya mata, ka ɗauki matarka a matsayin additional brain ne da Allah ya baka, ƙarin kwakwalwa Allah ya baka, kana zaune tana maka tunani, haka ya kamata. Za ka rika musayar ra'ayi, matarka ka ce mata me kike gani na a waje kaza, ita kuma ta san ka sani abin nan farin sani, sai ta ce kaza da kaza, ka ƙara kaza, ka ƙara kaza, ka ƙara kaza. Malamai da kuke gani ko, akwai malaman da yawa sun yi karatu ne a wajen matansu, amma kuma matan ba suna da karatu ba ne. Me nake nufi da sun yi karatu? In za su yi wani abu sai su zo su tsaya a gaban matansu su yi practicing, su ce gyara mun, ji saurara kaza kaza. Ba ka sani ba, ila ya yi practicing so 30 a gaban matarsa, sai ya fito sai ka ji komai ya tafi. Malamar ita ce matar, da ita aka ɗaura tukunyar, da ita aka yi girkin, da ita aka yi samwar, da ita aka yi komai. daga cikin abubuwa masu muhimmanci ta wannan bangaren da na tuno yanzu shine rashin shigar da iyalai cikin hidindimu da rashin tattaunawa da su yana sa a samu wata katanga tsakanin zukata yana sanya matar ta rika jin kamar ita ba ta da wani amfani a rayuwarta yana sa abinda take dauka da muhimmanci tunda baka ko baka kallon shi da muhimmanci sai ta bar shi sai sakaci da shi bayan kai kuma kana so daga baya kai ne zaka zo ka cuce mun fahimta sannan kuma karka yadda mara rabiu ka bar matarka ya zamana babu wannan lungun na tattaunawa har ya kasance mace damuwarta wani za ta kai mawa misali mun fahimta saboda haka wannan ma wani bangare ne mai muhimmanci wanda yake kai mutum zuwa ga nasara a rayuwa ka tambayi waɗanda suka fi ka sanin abu ko kuma waɗanda suke tare da kai su auna ka dama manzon rahama sallallahu alaihi wasallam ya ce mana al-mu'minu mir'atu akhi ko mu'mini maduwin dan uwansa ne madubi kuma duk in ka kalla za a samu reflection ko za ka kallo kanka a ciki in mace ce za ta gyara tsankwali in namiji ne zai kara kafa hula in kaza ko akalla za ka gyara wani abu so haka ake so mu zama mu rika auna rayuwarmu da abin da muke kai na tafiya a kan zuwa bayan nasara wannan shine abin da malam bahaushe yake cewa waiwaye adan tafiya ina cikin tafiya to in waiwaya in gani check and balance in gaya al'amuran ciki a kowane bangare idan a kasuwancinka baka wannan zaka samu matsala idan a addininka baka wannan zaka samu matsala idan a zamantakewanka da iyalinka baka wannan za a samu matsala gidan zai ta dumama ne da wani yanayi da ba wani ba shi ake so mun fahimta idan tsakanin ɗalibai da malamai ba a samu wannan za a samu matsala saboda haka a takaice mu ba wannan bangaren muhimmanci a rayuwa tabbas yana ba da gudunmawa mai muhimmanci mai tsoka a wajen samun nasara a wajen samun taimako a wajen samun agaji na Allah subhanahu wa ta'ala ina ganin saboda yanayin lokaci domin in samu nasara ni ma akan magana ta ina gani ya kamata yawa so bari in nasarantar da magana ta din in samu nasara ni ma Allah ya sa mu dace wa sallallahu alaihi wa sallam baraka da nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
Alhamdulillah Allah ta'ala ya sa sakamako wadannan kalmomi ya kasance jannati wa nahar fi maq'adi sidiqin 'inda malikin muqtadir mun gode Allah ya saka malan da alkhairi Allah kuma ya bamu ikon aiki da abinda muka ji muka saurara ba za mu so ita sosai ba saboda muna so mu dauki bidiyo din mu kai sunna TV kuma mun san yana daga cikin sunnan su gasa abinda ya wuce awa to da haka nan da fata mallan ga wata tambaya da nake ga kamata amsa ta saboda ta shiga abinda aka tattauna akai a nawa fahimta mai tambayar na cewa assalamu alaikum mallan dan Allah yake neman ilimi ingantacce sannan tambayoyin sa biyu ne zan dunkule su tambaya ta biyu tana da ban tsoro da ban tausayi yace mallan zuciyata ta yi tsatsa game da addini ta yaya zan bi in yi mazuciyata service ta dawo mai rai wannan yana ga su ma da wasu mahadarorin ne masu zaman kansu amma dai za mu ba mallan dama cikin manufa da nasara mu ji abin da zai faɗi insha Allah
to Allah ya saka masa da alkhairi ne wannan tambayar na farko tambayar
yake cewa da Allah ake neman ilimi ingantacce
ya ake neman ilimi ingantacce kamar yadda sayyidina Umar ya faɗa wannan sayyidina Umar kamar yadda ya faɗa gaskiya wannan tambaya ce da ta cancanci ba lacca ɗaya ko sai a yi majalisai da yawa ana tattauna a kai, to amma wannan baya nuna cewa an yi tambaya ko ba za a dunkule anta a bayar a takaice ba. So a takaice a gurguje yadda ake neman tsaftataccen ilimi ko abubuwa kamar haka. Na farko, ka nema don Allah, ka samar da ikhlasi a cikin zuciyarka. Ka nemi ilimi a matakin farko, dinka ilmanta, ba wai dinka ilmantar ba, ba wai din ka nuna mu kai ne yanzu wanda zai fara fahimta. Kamar da Al-Imamu Malik yake cewa rahimahullah, yake cewa wallahi al-azim wannan ilimin ba mu taba neman shi da niyyar wasu ba, dan mu muka ne. Inda Al-Imamu Malik, haka ma Ibn al-Mubarak yake faɗa, ilimin da muka nema ba mu neme shi da niyyar wai za mu zo mu zama malamai mu koyar ba, a matakin farko dan mu ne mu haƙƙaku da shi. Saboda haka ka samu wannan, ka nemi yardar Allah shi kadai. Ka sani cewa kana buƙatar kai jihadi na gaske a kan zuciyarka, ka seta ta a kan neman yardar Allah, din shay'un aziz ne, abu ne mai wahalar gaske. Na biyu, abinda ke taimakawa wajen samun tsaftataccen ilimi shi ne samun tsaftataccen malami. Yawwa, ba wai malami ɗan gayu ba, a'a, tsaftataccen malami ta ɓangaren ilimi. Kai karatu a gaban malamin da zai haɗa maka tsakanin tarbiyya da ilimi. Tarbiyya ita kanta ilimi ce, bal ilimin ana so ya kai zuwa ga samar da tarbiyya, ba wai tsabagen riwaya ake so da tarin ilimi ba, kamar da Imam Abin Sauri yake cewa laysa al-ilmu kathratu riwaya, ba wai kawai ka ce na ɗauke littafi kaza ina da certificate kaza ba, wannan ba shi bane a gani a ƙar ko a ƙar, shi ne ilimi. So kai karatu a wajen malamin da kake tunanin ya san abin da yake, sannan kuma zama a kusa da shi zai ƙara maka tsoron Allah, ya ƙara kusantar da kai zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala. Dun fa wannan ita ce asidratul muntaha. Duk wani ilimin da zaka ji ana magana bawan Allah, ana so fa ƙarshen magariyar ko inda za a kai ƙarshe ya kasance an samu ƙarin kusanci ne zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala, an samu yardar Allah. Mun fahimta? Saboda haka abu na biyu, ka samu tsaftataccen malami, ma'ana malamin da ya san abin da yake yi kuma ya ilmantu. Wani zai ce ya za a yi san haka, za ka san haka ne ba wai kawai jin wane ya shahara an san shi ba, a'a, sai ka duba wasu malamai ne wanda kake kyautata musu zato, sai ka zai gabansu ka ce da wane da waye da waye kuke ɗaura kuke bani shawara in je in yi karatu a wajensu. Su kuma shi ko malamin in dai na gaskiya ne na Allah ne, zai nuna maka, ba zai ce ka tsaya a wajena ni kadai ba. Mun fahimta? Ka kalli wancan bawan Allah da ya ce mazuhuli da za ka je Asbahan ka je kaza kaza, to ai da sai ya ce ka zauna a nan. Mun fahimta? Abu na uku daga cikin abin da yake taimakawa wajen samun tsaftataccen ilimi shi ne a yin hawa kan jadda ta neman ilimi, aljaddatu fi talabil ilmi. Kowane fage a rayuwa yana da hanyarsa. Yanzu in ka zauna da 'yan kasuwa suna da hanyar yadda za su mai da taro ya zama sile kaza kaza, in ka zauna da malaman makaranta suna da tsarin, in ka zauna da 'yan siyasa, to a fagen ilimi shi ma akwai tsarinsa. So ka nemi menene tsari, mecece hanya mai ƙullewa, miƙaƙƙiyar hanya a fagen ilimi. Daga cikin irin waɗannan ɓangarorin, farawa daga ƙasa ka je sama, bi mataki bayan mataki a fagen ilimi, ba kawai ka zo ina so in fara karatu kawai sai in ɗauko bulugu yadda ake cewa bulugu mara, ni kuma a can ƙasa ban iya abin nan, ban iya kaza ba, ban iya kaza ba, a inda in ɗauko wani a fagen ilimin, misali ilimin muka kowanne yana da muhimmanci, amma ban san yadda zan yi alwala ya zan yi kaza yadda zan yi kyautata sallah ta ba, amma yanzu in shagalta da wani ilimin da yana da muhimmanci amma bai kai wannan na farkon ba, saboda wannan na ibada shi ne foundation, shi ne tushe, wannan da yana daga cikin aljadda, ma'ana hanya ne ƙullewa akan tabarki neman ilimi. daga cikin abin da yake taimakawa wajen samun tsaftataccen ilimi bayan wannan shine mutum ya tantance bai da kasala a fagen neman ilimi. Dalilin da yasa na kirga wannan a cikin shine himmarka a wajen neman ilimi yana taimakawa Allah ya taimake ka da agaji. Da yawa da ɗan uwa da yawa daga cikin wanda kuka ga sun shahara ya ilimi, in wani ka tambaye shi ya aka yi ya tara ilimin, wallahi so da yawa ba za su iya maka bayani. Dalilin da yasa ba zai iya maka bayani ba, zai ce maka ni dai na yi karatu a gari kaza, na je kaza, na ɗan wahala. To amma in ka kalli wahalar da ya yi, ka kalli tsabagen ilimin da Allah ya bashi, sai ka ga ilimin ya fi wahalar da ya yi. To me ye sirrin albarka kenan da taimakon Allah? To kuma wannan yana zuwa ne daga abinda zuciyarka ta kunce, ikhlasinka, yi da gaske, dedication da abin nan, bata dare da abin nan, to kwatsam sai Allah ya fasa maka kwakwar sai ka ga kwakwalwar tana fahimta. Daga cikin abin da yake taimakawa wajen samun tsaftataccen ilimi, kokarin kaucewa saɓon Allah. Saɓon Allah yana da shu'umci. Shu'umcin shi ne yana dode kwakwalwa, yana kawo tsamsin basira, yana sa kwakwalwa ta kasa hango nesa ballantana ta fa'idanta da abin da zai mata amfani. Ina fata mun gane. Daga cikin abin da yake taimakawa wajen samun tsaftataccen ilimi shine duk abin da kai ka ilmanta da shi, kai kokari ka sanya shi, ka ciro shi daga duniyar ilimi zuwa duniyar aiki, kai aiki da abin da ka karanta. Wannan yana kawo albarka, yana ƙara sa ilimin ka ya ƙarfi, ya zurfi, ka ƙara fahimta, kuma ka ga agajin Allah da taimakonsa a cikin al'amuranka. Mu ci gaba da girmawa ko yanayi.
Aika don kula komai.
To a takaice kenan. So sai mu je bangare na biyu, yace
malam zuciya ta tayi tsaka game da addini, sai a dan dan zuciya ta sabi.
Wani abu na ƙarshe kafin in goya mana da shi, daga cikin abin da yake taimakawa wajen akan harkar ilimi, ka nemi ɗan uwa abokin tafiya wanda zai taimake ka akan manufarka. Wannan yana daga cikin abubuwan da ban ambata ba saboda lokaci. Duk sanda kake da manufa a rayuwa, yi ƙoƙari ka samu sharik, ka samu abokin tafiya ko da shi kaɗai ne. An tazilla ihdahuma fatadhakkira ihdahuma al-ukhra, don in ka yi bacci akan manufarka shi kuma ya tashe ka. Sheta idan kana da manufa, faɗa ma matarka manufofinka, in dai mai tsaftataccen tunani ne, ita ma za ta taimake ka wajen tuna maka manufofinka. Saboda haka a fagen ilimi ka samu wanda zai riƙa taimaka maka, zai ƙara zaburantar da kai wajen koyon ilimi, ko kuma ƙara riƙo da ilimi, ko kuma ta ɓangaren ma muzakara, murajan abin da aka karanta. Adimin ilma muzakaratan fa hayatul ilmi muzakaratu, kamar yadda mai hikima yake cewa ka riƙa muzakara, ka riƙa murajan abin da ka karanta. To murajan nan daga cikin hanyoyin yinta shine samun abokin karatu wanda za ku riƙa yi tare. Ya za a yi in tsaftace zuciyata daga tsatsar da aka jarrabe ta da shi? Tambaya mai girman gaske, muna roƙon Allah subhanahu wataala ya tsaftace zuciyata. Muna roƙon Allah subhanahu wataala duk wani datti da dagwale da tsatsar da ke cikin zuciyatanmu, Allah ya wanke ya narkar da su. Bawan Allah, babbar kyautan da Allah yake ma bawa a bayan ƙasa gaba ɗaya, bayan ni'imar musulunci, shine a bashi lafiyayyar zuciya. Lafiyayyar zuciya wacce ta kuɓuta daga tsatsa. Tsatsar zuciya tana da ɓangarori da yawa. Tana da alaƙa da zuciyar da mahalicci, ma'ana kai tsakaninka da Allah. Tana da alaƙa da tsakaninka da mutane. Wata tsatsar ana samunta ne saboda rashin miƙa wuya ga Allah. Saboda haka bawan Allah, miƙa wuyarka zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala. Wata tsatsar ana samunta ne saboda raunin imani a cikin zuciya, bawan Allah jaddada imaninka. Wata tsatsar ana samunta ne saboda rashin yarda da kyautar Allah da abinda Allah ya tsara a rayuwa, bawan Allah yadda da hukuncin Allah, yadda da kaddara, yadda da komai, ka yadda da cewa ba wanda zai maka a rayuwa sai Allah. wata tsatsar ta zuciya ana samun ta ne saboda sakaci da ibada bawan Allah baka halartar asuba baka sallar asuba a lokaci akan lokaci da salloni ya za a yi zuciyar mutum ba za ta yi tsatsa ba ya za a yi ba za ka ji kunci ba ya za a yi ba za ka rika jin ranka yana baci ba wata tsatsar ana samun ta ne ta sanadiyar nisa da Qur'ani ta yi kwana 4-5 sati ba ka karanta Qur'ani ya ga ya samu zaman lafiya a cikin gidan zuciyarka bayan rayuwar zuciya shine wannan wahayin da Allah ya sauka ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wata tsatsar ana samun ta ne saboda muna ibada ba tare da zama ma'ana ba tare da cikakkiyar fuskantar da zukatanmu zuwa ga Allah lokacin da muke ibadar ba sai ya zamana mechanical routine ne da yake fitowa a zahiri kawai shine ibada dukawa a sallah abin nan ko azumi kawai dai ba a ci abinci ba amma kuma duk an tsara azumin an bantare shi ba yadda za a yi zuciya ta ya zama an samu wannan matsala wata tsatsa a gurguje tana da alaƙa da zunuban da mutum yake yi mutum ya yi kaza ya za a yi zuciya ba za ta yi tsatsa ba kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksubun aya fi mahallaha kai ka ce wannan aya ita ce ma ya kamata ta zama muqaddimar wannan magana bal rana ala qulubihim in kana tambayan dalilin da yasa zuciya ta yi tsatsa ai ma kanu yaksubun abinda suke ta zance suna aikatawa ta yaya zuciya ba za ta yi tsatsa ba bayan mutum bai damu da abin da ya ci ba na halal ne ko na haram ba ta yaya zuciya ba za ta yi tsatsa ba zuciya ta cika da girman kai da hasada ta yaya zuciya ba za ta yi tsatsa ba bayan mutum misali yana buɗe bakinsa ya ɗaura shi a kan kowa ba tare da lissafi ba in bai gulma ba zazzaɓi zai kama shi in bai yi magana ya ƙyasta a shana da a ci balbalin rashin jituwa a tsakanin mutane ba ciwon kai yana samun shi ya za a yi ba za a samu tsatsa ba ya za a yi zuciya ba za ta yi tsatsa ba alhalin mutum bai kyautata ma iyayenshi ta yaya za ka samu rantsuwa ta yaya zuciyarka za ta samu kwanciyar hankali ba ka kyautata ma iyaye ba ta yaya ba zai yi ba har abada wallahi ba wani mutumin da ya taba wallahi alazim ba wani mutumin da ya taba cin nasara a rayuwa ko shi waye tare da taba ma iyaye ba a taba yi ba kuma har abada ba za a yi in ka ga wani yana kyalkyali dishiriri ta ne fa amma zabadu fa yar kabu jufana watan wata rana Allah zai yi watan gaririya da shi ka ga ya lalace bayan da za ka samu tsaftacecciyar zuciya da taba ma iyaye bal saba ma iyaye duhu ne a cikin zuciya kunci ne sagale zuciya yake ya hana ta zuciya ta yaya za a yi ka samu tsaftacciyar zuciya bawan Allah bayan ka danna haƙƙin iyalanka kana da halin ka kyautata musu ba ka yi ba za a yi ka samu tsaftacciyar zuciya ta yaya za a yi ka samu tsaftacciyar zuciya bayan ka danna haƙƙin wani misali mutum ya cinye dukiyar wani ya zalunci wani ta yaya za a yi abin nan bayan az-zulmu dhulumat yawmal qiyama ta yaya za ka samu tsaftacciyar zuciya bayan wani ya ce maka Allah ya isa kuma bi haqq daga sai an cutar da shi ya ce maka Allah ya isa kila tun daga nan mutum ya lalace ki mun fahimta waɗannan a taƙaice wasu ɓangarori ne daga cikin abubuwa masu muhimmanci wanda suke taimakawa wajen samun tsaftacciyar zuciya samun kwanciyar hankali samun barranta daga cututtukan zuciya waɗanda suke in suka yi katutu a cikin zuciya to suna hana ta gani din zuciya tana da ido suna hana ta ji din zuciya tana da kunne suna hana ta fahimta din zuciya ita kanta tana da ƙwaƙwalwar fahimta ina fata mun gane Allah
alhamdulillah na ga wannan bangare na juda malai ya bayani kuma ya amsa tambayar mu da biyu kuma shi mana tambaya da Allah ya da mishi yana so dukiyansa ya dinga hango girman Allah amma ya kasa sai dai ma ya dinga tsoranta Allah da abin da bai dace kuma abin yana damu shi matuƙa dan Allah malam ne zai to na karanta wannan ban san ko bangare na biyun nan ya gamsar da wannan tambayar ba akwai abin da malam zai kara malam mutum ne a zuciyarsa baya hango girman Allah yayi ya tankwara zuciyarsa ya dinga hango girman Allah amma ya kasa sai dai ma ya dinga tsoranta Allah da abin da bai dace ba a zuciyar shi kuma abin yana damun shi matuƙa dan Allah meye mutum zai yi malam domin ya kuta daga wannan
bawan Allah idan zuciyarka ba ta hango girman Allah ba girman wannan ta hango idan kwakwalwarka da tunaninka ba su hararo maka ko ba su taimake ka ka kalli halittun Allah ka gane girman Allah ba to mai kake yi a rayuwa mai amfanin mutum bawan Allah daga kai ka kalli sama ka ga irin halittar da Allah yana sama ka kalli taurari ka kalli sararin samaniya farji albasara hal tara min fukur ka ga kera ta da yanda Allah ya kera ta ka kalli duwatsu ka kalli bishiyoyi ka kalli teku ka kalli ƙasa bawan Allah har yanzu kana jiran wani abin da zai nuna maka girman Allah bawan Allah tuno da ilimin Allah wanda yake bai da farko bai da ƙarshe tuno da cewa yanzu a zuciyar taka da kai ka ga girman Allah ka kasa Allah ya san me zuciyarka take ciki masanin abin da yake gobe har yanzu kana jiran abin da zai saka da girman Allah bawan Allah tuno da wanda ya samar da kai jiya da shekaran jiya babu kai aka samar da kai ba din ka cancanta a samar da kai ba a sai dai falala da taimako daga Allah bawan Allah tuno da ni'imomin da Allah ya maka tun daga haihuwarka har zuwa yanzu da kake maganan nan kake rayuwa a daidai lokacin da zuciyar nan taka bata ganin girman Allah a daidai lokacin Allah ya baka numfashi kana numfashi da shi a daidai wannan lokacin Allah ya baka gani kana gani da shi Allah ya baka kafa Allah ya baka lafiya ka sha daga rahmar Allah daga ni'imarsa daga falalarsa har yanzu baka ganin girman Allah bawan Allah jiya wani ya mutu yanzu wani ya mutu gobe wani zai mutu amma ba kai bane baka yi wani abin da ka cancanta a barka ba su kuma wanda suka tafi ba sun yi wani abin da ya ce suka cancanta a ɗauke su bane kai aka ɗaga muka kafa din ka ƙara tasbihi ka samu daraja har yanzu baka ga girman Allah bawan Allah tuno da al'ummomin da suka gabata tuno da waɗanda aka yi sun zo sun wuce har abada ba za su dawo ba idan wani abu ne ya sa baka ganin girman Allah na daga cikin ni'imomin da Allah ya yi maka to ai kai kiya shi a tirela ne a babin ni'ima me aka yi maka ma misali in an kwatanta da sauran misali a babin ni'ima me kake da shi idan ilimi ne jiya da shekaran jiya mun san baka da shi idan kuɗi ne kai wane ne kai da kanka kai ma kanka kuɗi idan matsayi ne kai ka ba kanka idan matsayi mutum yake ba kan shi ya ce ba zai sauka in ya ba zai sauka ba man in ya hau ya ce har abada shi yana nan ashe ba naka bane hannun ta maka aka yi baka aka yi aro aka ba bawan Allah tuno da izzar Allah tuno da buwayarsa tuno da mulkinsa ruwan sama na sauka kai tunani waye yake saukar da wannan ruwan ana walkiya ana tsawa da izinin wa ake wannan bawan Allah ko dai ka zama manomi kana kallon yadda shukarka take ko ka zama ɗan kasuwa kana ganin yadda fatahin Allah yake zuwa gare ka ko ka zama mai sana'a ta hannu a cikin sana'an nan zaka dinga ganin hikimomin Allah da yadda Allah yake baka basira duk wannan bai isa ka kai ka ji tsoron Allah bawon Allah kai aure ila ka haihu kana da da kai ka ba kanka kai ka ba kanka wannan dan wata gudunma wani aiki wani hubba sa kai ka samu wannan dan in ka ce kai ka ba kanka to ba mu labarin yanda ka kera yaron nan jaririn nan haka haka ya fice to duk wannan lam ya'ni alladhina amanu an tashaa qulubuhum bi dhikrillah wa ma nazala min al-haq har yanzu kana jiran wani abin da kuma zai je ya nuna maka girman Allah bawan Allah wannan halittar da kake gani na sammai da ƙasai taurari rana dukkan su wallahi al'azim wani bangare na fitika na fincine na ikon Allah da mulkinsa ba wani abu ne halittar Allah subhanahu wa ta'ala duniyan nan kamar yadda wani yake cewa da dan adam ne ya mallake ta to da zai mamanta da ita ne saboda karancin kankanta saboda in akai la'akari da abubuwan da ake da shi ba duniya so abinda zai taimake ka wajen ganin girman Allah daga ciki shine kallon halittun Allah kallon tunowa da ikonsa mulkinsa da buwayarsa da daukakarsa da izzarsa da waɗannan abubuwan sannan ko shakka babu duk zuciyar da bata ganin girman Allah to tabbas wani zunubi ne mutum ya kuntuka aka masa hukuma da wannan saboda rashin ganin girman Allah hukuma ce da Allah yake yi masu safansa yana daga cikin azabu azabillah mafi gaggawan azabar Allah da yake dandana ma mutane kuda da su shine a cire maka wannan saboda ganin girman Allah rahama ce jin kai ne tausayi ne kuma kyauta ce daga Allah zuciyar wanda baya ganin girman Allah jahannama ta duniya ce jahannama ta duniya saboda baka ganin girman Allah kalma ce takaitacciya amma tana da fadi yana nufin sallah ba za ta yi maka tasiri ba azumi ba zai maka tasiri za ka karanta qur'ani ba ka jin komai lani me amfanin rayuwar da ba a jin ɗanɗanan sallah me amfanin rayuwar da ba a jin ɗanɗanan azumi me rayuwar da ba a jin gardin qur'ani ba a tasirantuwa da shi sai mene kuma a wannan rayuwar in an rasa wannan bawan Allah gaggauta istighfari ka koma ga Allah kai kuka a gaban Allah duk wannan matifar ta cancanci ka karar da hawayenka a kanta rika tashi cikin dare yi alwala kalzunci sallan dare ko da ta minti 15 a rana za ka ga canji yi kokari a wata ka rika azumi ko na sau uku in ba za ka iya na litinin da alhamis ba za ka ga canji waiwayi kanka tabbas akwai wani zunubin da ka yi mai girma wanda aka maka hukuma da wannan nasifa nemi gafarar Allah idan haƙƙin wasu ne ka danne yi ƙoƙari ka mayar musu da haƙƙinsu kuma ba a ma mutum hukuma da irin wannan sai in ya taɓo babban zunubi din zunubai matakai ne da haka ka koma ga Allah ka yi istighfari idan iyayenka na da rai ka ƙara kyautata musu ka roƙe su alfarmin su yi maka addu'a ka yawaita sadaka ka yawaita kyautata ma marayu ka yawaita share mawuƙata hawaye Allah zai haskaka zuciyarka ka yawaita karanta Qur'ani kar ka yadda a wannan halin rana ta fito ta fara da karanta Qur'ani rika yin tozali da ayoyin Allah rika sauraron Qur'ani samar ma kanka da majalisi na ilimin da za ka rika halarta kana jin wa'azi. Wannan ita ce hanyar da za ka kulle jiki, ita ce hanyar da za ta kai ka zuwa ga nasara, ita ce hanyar da za ta taimake ka wajen samun yardar Allah. Idan baka samu wannan ba, mutum yana cikin hali na masifa, yana cikin hali na bala'i, yana cikin hali na takanikayi. Allah muke roƙo da yayi mana irin wannan masifa, ya azurta mu da jin tsoronsa, ya ba mu ikon tabbatuwa a kan gaskiya, ya ɗaura digadiganmu a kan abin da yake so ya yi da shi. Ka yawaita addu'a, ba wata addu'ar da za ka yi a duniyan nan da tafi wannan. Ka roƙi Allah, ya Allah, kai ne mamallakin zukata, kai ne mai juya zuciya a lokacin da ka so ta fuskan da ka so. Ya Allah, babu abin da ya gagare ka a bayan ƙasa da samai gaba ɗaya. Ya Allah, ka juya zuciyata daga halin da take ciki zuwa hali mafi kyau. Ka lizinci wannan addu'ar, za ka ga taimakon Allah, za ka ga ijaba, za ka ga nasara. Allah ya samu dace, Allah ya warkar da mu gaba ɗaya daga datti da tsatsin da ke cikin zukatanmu. Assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Jizita khaira wa fita sharra. Mun gode Allah ya saka malam da alkhairi, kuma ina ganin dai komai ya riga ya fito a cikin wannan darasi din. Fatan mu kawai Allah ta'ala ya ba mu zuka ta rayayyu, kuma ya sa wanda za mu je masa da zuciya kubutacciya wartakka, wanda ta kubuta da duka abin da zai iya halakar da ita a duniyar ta ko a lahirar ta. Duk da ba mu magana da malam ba kuma ba mu yanke ba, akwai tsari na daurori da muka yi nufin tsarawa ga Malam Hamza Aliyu a gabana, kusan shi ne ke mana wannan tsare-tsaren da sai wasu Malam Nuruddin Abubakar. Zan faɗi wannan saboda munasaba wanda suke bin mu a social media da sauran kafafe da za a ci da kuma 'yan uwa musamman da ake nan tare. Malam na cikin jerin gidan malaman da muke fatan mu roƙi alfarman shi a lokacin da ya dace, kuma a lokacin da zai iya ba mu gudunmuwa, mu shirya wata daura ta musamman domin yin abu da ilimi ka ji shi a ilmance a tsare a yadda yake, ya fi baka natsuwa da tabbatuwa da iya jajircewa da yaƙini a kan abin da kake kai, wanda za ka ji kuma ka tabbatar haka yake. Insha Allah ta'ala dai mun yi magana da shi a ya lokacin da ya bamu Allah da za mu bi hanyoyin sadarwa mu isar, ba zan iya zancewa ba tunda ban kai ga yi masa magana ba, ban san uzurrukansa ba. Sai dai muna fatan insha Allah ku za mu dace kamar yadda muke fata. Ta ganin tunda taron ne mai girma, ango ne kusan da guda, ya kamata ko sallama ya ma jama'a ko? Ko da sallama ya ma mutane su kara yi masa addu'a, barakallahu lak wa baraka alayka wa jama'a bai da kuma fi khairin. Allah ba shi ango da ba ya kusa da ba. Ala sama da shi.
Duk da mun tsara mishi a lokacin lokaci ya kama mana wannan lecture mai albarka, Allah ya samu albarka a ciki. ‘Yan uwa da kuma zo na gode da kwarai, wannan ‘yan uwa na suka tarihi wurin ganin wannan abuwa, kamala Allah ya tsada da sani. Allah ya yi kowa su bari gina shi lafiya, wannan kuma yadda ya zo lafiya Allah ya gina shi da lafiya. Allah ya tsada da wannan abuwa.
Ok, madiya ya makin ta godiya
ga shi ga baki da shi ya kuma ni da godiya
yawa
ga amarya
yawa
ga baki wannan
yawa
ma ta mana
ya yan ka da ka aurar da kai
barai insha Allah ta'ala idan mun yi sallah za mu sanar da lambar da za a iya samun wannan audio din ta WhatsApp, ina ga wannan audio ya kamata ya zanto abin sauraron mutum a lokaci bayan lokaci. Allah ya samu ba da godiya wannan ke bukata ta WhatsApp. Allah ya da an yi sallah za mu sanar nan ba sai mu ce zan to cikin shiri. Allah ya da cikin daren nan sai a tura mu dukkan wanda yake bukata. Akwai kuma group din malam ma da ake haɗa karatukan shi da sauransu. Amma dai na ba da lamba Ahmad ko Jani ba. Shi ne kusan duk karatukan malam na kunsa. Sau da ya kamata in kasa data kan datan ka yi ƙari ka tabbatar kana da manufa a kan datan ka kamar da malam ya
kace.
Kuma ka nemi dacewa da nasara a kan. Ba haka ba sai mu ce ka ƙarar da kallon banza a wannan gyara abin da ya amfani. Allah ta'ala ya sa mu dace. Allah ta'ala ya mai da malam gida lafiya ya saka masa da alkhairi. بارك الله فيك وبحمده أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله.